Daga birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, FM Nomad, Daral FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma Alpha Radio da ke kuma siya kasar Ghana. Haka kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Hafsat Bala dan mai sauraro ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A gobe ne idan Allah ya kai mu ƴan matan makarantar Chibok da aka sace za su cika shekaru 4. Za mu ji waɗanne irin shirye-shirye ake yi. Daga nan kuma za mu buɗe layin wayar mu domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan abubuwan da ke ci muku tuwa ƙwarya. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 1. 202-205-6555. Kada a manta a sa alamar tarawa a farkon lambar kafin a kira. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Kamaru. Amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum masu saurare da fatan kowa ne lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Ka'almasi Garba. Yau take jajibirin zagayowar ranar da ƴan Boko Haram suka yi awan gaba da ƴan matan Chibok ɗalibai. Shekaru 4 da suka gabata, ƴan gwagwarmaya suka gabatar da wata fayyacecciyar bukata mai taken Bring Back Our Girls, wato kuma dumana da ƴan matanmu ɗalibai. Sun buƙaci gwamnatin Najeriya ta kubutar da ɗalibai mata 276. Waɗanda ƙungiyar Boko Haram ta sace su da dare a ɗakunan kwanansu da ke garin Chibok na arewa maso gabashin ƙasar. Yayin da shekarar da aka sace ɗaliban take zagayowa, ɗan raji na jaddada cewa tilas ne gwamnatin Najeriya ta ƙara azama wajen neman ƴan matan. Wakilin muryar Amurka Chika Oduwa ya ruwaito daga birnin Dakar na ƙasar Senegal cewa tun bayan da aka sace ɗalibai a shekara ta 2014, wasu daga cikin ƴan matan na Chibok sun tsere daga hannun Boko Haram, wasu kuma sun samu kubuta ne bayan tattaunawa. To amma har yanzu ba a san inda mata 112 suke ba. Wata mace mai suna Esther Yakubu, wadda ɗiyarta mai suna Dokas na ɗaya daga cikin ƴan matan da har yanzu ke hannun ƴan Boko Haram, ta ce ko da yake ɗiyarmu ba ta dawo ba, da dama daga cikin ƴan matan sun samu dawowa, da haka mun gode wa Allah. Masu bincike daga hukumar hana amfani da makamai masu guba OPCW sun isa ƙasar Syria, kuma gobe Asabar za su fara tattara bayanai a Duma, inda ake zargin an kai harin makaman guba kwanan nan, wanda ake zargin sojojin da ke biyayya ga shugaba Bashar al-Assad na Syria ne suka aikata. A yayin da masu binciken na OPCW za su tattara alamomin da ke yankin, ciki har da irin su rairayin wurin da kuma sauye-sauyen da ke jikin halittu, ciki har da samfurin jikin wato jinin waɗanda abin ya rutsa da su. Wannan fa za a tura su ne don a yi gwaje-gwaje a kansu a ɗakunan binciken hukumar. Sai dai hukumar fa ba za ta yanke shawara ko yanke hukunci kan wanda ya aikata ba. Abinda OPCW za ta yi kawai shi ne tantance ko shin harin makaman guba aka kai. Mutane aƙalla 40 ne suka mutu, sannan kuma ɗaruruwa suka jikata a harin da aka kai makon jiya a Duma, wanda ke gabashin Guta a wajen birnin Damashku. Syria dai ta ƙaryata zargin cewa ta yi amfani da makaman guba. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. ‘Yan tawayen Taliban sun kai hari kan wani wurin zaman jami’an tsaro a yammacin Afghanistan, suka kashe jami’an tsaron gwamnati aƙalla 11. Harin na daren jiya Alhamis ya auku ne a gundumar Sinhan da ke lardin Herat mai iyaka da Iran. Gwamnan gundumar Shukrullah Shekar ya gaya ma muryar Amurka cewa wannan harin na ‘yan tawaye ya kuma raunata jami’an tsaro 4. ‘Yan sandan Afghanistan ne ke girki a wurin da ake kira wurin tabbatar da tsaro da oda a lokacin da aka kai masa harin, a cewar gwamnan. Shakar ya kuma tabbatar cewa babban jami'in tabbatar da doka na gundumar wato babban jami'in yan sanda Said Shafullah Alawi na daga cikin waɗanda aka kashe. Wani mai magana da yan kungiyar taliban mai suna Zibullah Mujahid ya faɗa a wata takardar bayani da aka tura ma manema labarai cewa harin da aka kai a Shandar din yayi sanadin mutuwar jami'an tsaron Afghanistan 20 kuma ƴan tawayen sun yi awan gaba da motoci masu sulke da ake kira Humvees wajen hudu. Magoya bayan shugaban Amurka Donald Trump na amfani da yanar internet wajen kokarin wofinta wani littafi da tsohon shugaban hukumar bincike ta FBI James Comey ya rubuta. Kwamitin jam'iyyar Republican na ƙasa jiya Alhamis ya kaddamar da wani sabon shafin internet mai suna layincomey.com wato Comey makaryaci mai dauke da furuce-furucen wasu kusoshin jam'iyyar Democrat waɗanda suka yi ta sukar tsohon shugaban hukumar bincike ta FBI din a baya. Jam'iyyar Republican na so ne ta rinka warware abubuwan da aka tuka a littafin na Comey ta kuma yi amfani da shafin internet din wajen mayar da martani cikin gaggawa ta wajen nuni da duk rashin gaskiya da batutuwan da suka ci karo da juna a cewar kafar labarai ta Fox.
Ibrahim Kalmasi Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agoba ne ƴan matan makarantar Chibok da aka sace za su cika shekaru hudu. Saboda haka ne muka tattauna da Nasir Adami Al-Hikaya domin jin halin da ake ciki, inda na fara da tambayar sa cewa shin an hakura da neman ƴan matan ne ko kuwa?
Wato ba wani hakuri da za a ce an yi Hausa. Saboda gwamnatin Najeriya bayan wato nasarar dawo da matan da cikin nan da ake yi a 2004 an banda mutane wato Liya Sharibu ko cin gaba da neman waɗannan sauran 'yan matan na Chibok. Yanzu saura guda 112 ne suka saura a hannun 'yan Boko Haram. Saboda haka yawa kungiyar nan ta gwagwarmayar kwato matan Chibok wato Bring Back Our Girls ita ce ta dagewa, ita ce ma za a ci fita, ita ce za a ci fitan lissafin ma waɗannan kwanaki tun daga 2014 zuwa bana. Wato gobe a Asabar ɗinnan kenan da za a tara hudu wajen ganin an dawo da waɗannan mata.
Ya wani hali iyayen yaran suke ciki, su yaran da aka sace ɗin akwai wani abu da iyayen su suke shiryawa saboda gobe shekara hudun ko kuma su jami'an tsaro fa me suke yi akai? Ganin gashi nan kwanaki suna ta tafiya har sun kai shekara hudu.
Inda har suka kwashi wasu daga cikin kujerun da ake zama a wajen suka ce kuma ba wanda zai zauna a wajen. Wato a takaice ana ganin kamar ita wannan kungiyar ba ta ganin kokarin gwamnati na kwato mata. Idan kungiyar ta zauna a wajen takan faɗi maganganu waɗanda suke nuna kamar ba a godewa kokarin da gwamnati take yi, kamar nuna cewa gwamnati ta gaza ta wannan ɓangaren. Wannan ya sa ba shakka ba za ta yi shirya da gwamnati bayan ta ci gaba da irin wannan zama da kuma zanga-zanga da kullum take yunkurin sai ta shiga ofishin shugaban kasa.
To amma kuma ai na ji kamar ai zanga-zanga da suke yi ta limana ce saboda su tunatar da gwamnati kan cewa ga abin da yake faruwa ga kuma lokacin da ya tafi.
Wato tun da gwamnati ta nuna kamar wannan gwamnati ta shugaba Buhari ta nuna zamaninta an samu an kwato kusan rabin waɗannan mata ta hanyar yarjejeniya ko mata wacce hanya ce. To tunanin gwamnatin shi ne ɗan ƙungiyar su koma gida su rusa ƙungiyar su yarda da cewa gwamnati za ta iya kwatowa matan ko da ba a yi wata zanga-zanga ba. Ita kuma ƙungiyar take ganin cewa in ba tare da an matsa lamba ba za a iya mantawa da sauran waɗannan 'yan mata 112 da har yanzu suke hannun waɗannan 'yan ta'adda.
To kenan ita gwamnati ta shirya wani abu na musamman da za a yi a gobe saboda cikar shekaru hudun ko ba ta shirya komai ba?
Babu wani abu da gwamnati ta shirya, sai dai ita kungiyar bidiyojin za ta yi wata lakta da ta saba yi duk idan an cika shekara da sace zatan tun daga 2014 zuwa bana a wato ɗakin taro na Shehu Musa Yar Aduwa wanda za a yi taron da safe idan Allah ya kai.
Ku tausaya ku agaza waɗanda kuka yi garkuwa da ƴan mata.
To madalla, kafin mu bude layukan wayar mu a shakata da wannan wakar.
Mu yi reno saboda ƴan baya, mu tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da ƴan mata. Taimaka a je a sulhunta, kar ƴan matan su ji mauta, har rayuwa ya salwanta. Kowacce akwai masoyinta, sannan akwai iyayenta, suna cike da fargaba waɗanda aka yi garkuwa da su. A tausaya, Najeriya ƙasar mu ce, mu yi reno saboda ƴan baya. Tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da ƴan mata. Najeriya ƙasar mu ce, kun ga ba za mu bar ta ba. Tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da ƴan mata. Ta zama to uwa a gare mu, ta zama to uba. Tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da ƴan mata. Mu har haɗa kan mu duk, mu yi mata aikin ci gaba. Masu tasowa in sun tashi ba za su guje ta ba. Ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da ƴan mata. Abinda lumana bai ba mu ba, kun ga tashin hankali shi ma ba zai ba mu ba. Najeriya ƙasar mu ce.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
Ga kira daga Kaduna garin gwamna. Salamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Wa ke magana da Kaduna?
Sunana Shabori Sabo daga gidan kaji karamar kuma Lere Kaduna Nigeria.
To me ke tafa da kai?
Gaskiya wannan rana ta yau. Muna godiya Ubangijin Allah ya ɗaukaka albarkan mu. Sannan abinda zan ce a wannan rana ta yau. Shine maganan gwamnatinmu ne.
To.
Gaskiya ya kamata a ce ya gyara mana hanya da wanda ta taso daga kauran ɗan gambo zuwa Rewa da kuma kauran ɗan gambo zuwa ɗan Lahaji.
To.
Ya kuma sani cewa in ya gyara wannan hanyar shi ne za mu ji daɗi domin zaɓe yana zuwa.
To Allah ya sa waɗanda ka yi domin su sun ci kuma za su ɗauki mataki. Har yanzu dai muna Kaduna amma Zaria. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Wa ke magana daga Zaria?
Kuna magana da Ibrahim Sadonan Kufena ne daga karamar hukumar Zaria.
To Ibrahim, me yake tafa da kai?
To abin da yake tafa da ni zan kira ne bisa wasu kalmomi na 'yan siyasar mu na Najeriya da na ji suna faɗa wadda ba daidai ba ne.
To.
Ita siyasa ra'ayi ake cewa ba baƙin ciki ba ne.
To waina kalmomi kenan.
Hello?
Hello? Muna jinka.
Mutane sun shiga. Ina jinki.
Yawwa.
Sai su mutane sun shiga kafofin watsa labarai suna magana cewa wane yana musu bakin ciki, wane ko kuma dan bakin ciki ne. Ina so 'yan siyasa su janye wannan kalmomi. Babu shi a cikin shari'ar musulunci, kuma babu shi a cikin shari'a irin na constitution, irin na siyasa na demokaradiyya.
To.
Siyasa ra'ayi ne. Ina so in kira ga 'yan uwana 'yan siyasa su dinga janye wannan kalmomi na su mare kyau wanda suke amfani da shi suke yarfa ma ƴan uwansu yan siyasa jahil.
To mun gode kwarai da gaskiya. Kira ya shigo mana daga jihar Borno. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Mustafa ne daga Maiduguri.
To Mustafa, me yi ra'ayinka?
Ra'ayi na akan maganan da Bubakar Rayuwan Bubakar Ladima yayi magana sa gaskiya ne. A ra'ayi riga na dazu da aka yi a BBC.
To wace magana kenan? Magana
da Bubakar wannan yake yi garba shehu. Duk maganan nasa kawai sha magana dai kawai dai na ƴan siyasa ne.
To wace magana ce? Wace magana ce?
Wahala kawai ake sha.
To mun gode. Ga kira ya shigo mana daga jihar Yobe. Assalamu alaikum.
Wa alaikum.
Wa alaikum assalam.
Kana magana da Awal Garba.
To Awal Garba, me ke tafa da kai?
Wato game da zaben maganan Buhari.
To muna jin ka.
Muka shi kana wani maganan su game da Buhari bai aiki ba, Buhari bai aiki ba, mutumin da waye tunanin ma Buhari zai rayu.
To
mutumin da an samu matsala ya samu rashin lafiya wajen shekara biyu ba shi da lafiya. Amma mutane suna ta wani lakace na ce.
To
Allah ya basu.
To mun gode ga kira ya shigo mana daga Katsina. Assalamu alaikum.
Alaikum salamu.
Wa ke magana daga Katsina?
Alhaji Lawal Dodara din daɗi Katsina.
To Alhaji Lawal, muna sauraron ka.
Ni shawara nake so in ba al'ummar Najeriya.
To
da Allah da Allah mutane su yi haƙuri, wannan ba Allah shugaban ƙasa ya zo, in Allah ya ba shi dama ya ci gaba da wannan shekara huɗu da yake nuna yana so.
To
shine magana. Sai kuma jihar Katsina, shugabanmu na APC, gaskiya tsakani ga Allah ya kamata a canja shi. Dama na riko ne ya kamata a canza shi.
Saboda me?
Saboda an dai tuso mu shi ya kama jihar rigima.
To mun gode. Ga kira daga Adamawa. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Wa ke magana daga Adamawa?
Sunana Abubakar Dan Hajiya daga Goro da jihar Adama.
To Dan Hajiya, muna sauraron ka.
Gaskiya ra'ayina na ji daɗi da yawa ne na fara samu. Sannan kuma na biyu, gaskiya ƴan siyasan Najeriya kamata su zance adalci.
To
dangane da tsaya shugaba Buhari takara, mu dai talaka mu ne muke zaɓe. Kuma a wani shiri na sahabu Imam Ali, mun ji yadda marigayi Albani ya faɗi Buhari sun shekara kawai ba zai iya ɓarnar da ake a Najeriya, gaskiya sai a hankali gyaranta.
To
ya kamata duk izon nan mu lallaɓa shi a hankali, gaskiya mu gode ma Allah, mu ƴan Najeriya mu ne da jajaye, don Allah mu bi a hankali, mu bi duk izon nan a hankali.
To madalla, bari mu koma jihar Borno. Wa ke magana daga Maiduguri?
Muhammad Nasiru ne daga Bagaras, Maiduguri.
To Muhammad Nasiru, muna jin ka.
A gaskiya abin da ƴan siyasa suke yi na cece kuce akan Buhari, wannan ba adalci ba ne. Mu muka san cewa Buhari ya yi gyara. Dinnan za ka magana da muke da ke ina kofar gidana a zaune. A wancan gwamnatin da ya wuce, karfe biyar ma sai mu shiga gidan buya.
To
dan haka mun ga harkar tsaro ya ci gaba. Allah ya ba sa ƙarfin gwiwa, Allah ya taimake su akan mulkinsa.
To amin.
Yawa, Muhammad Nasiru ne mai gunjiwa Bagara.
To mun gode Muhammad Nasiru. To bara mu koma jihar Borno. Wa alaikum assalam.
Malama Hafsa, barka da yamma, barka da aiki.
Yawa, barka ka dai.
Sunana Alhaji Musan Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawo Kadunan Najeriya.
To Alhaji Musan Garo, menene ra'ayinka?
To alhamdulillah, yau juma'an nan ra'ayina ina kira ga ƴan Najeriya.
To
da su Muhammadu Buhari a hankali, kuma magana da mutane wai ɗan Najeriya abin takaici, abin bakin ciki ka ga ɗan Najeriya ɗan arewa ya fito ya ce wai Buhari bai aikin komai ba. Ba sa duba ƴan majalisa ne na farko kenan. Na biyunsu idan muka waiwaya maka hango Maiduguri, Bauchi, Gombe, Adamawa, Yobe, ga sunan har ya shigo Kano an kashe kusan akalla mutum 100 wanda 105 a jihar Kano a masallacin Juma'a duk wayannan abubuwan yanzu Allah ya taimake mu abin Allah ya dakatar da shi dalilin ha wannan babawan Allah Muhammadu Buhari wai kaje dan arewa yana fito yana cewa wai Buhari saboda babu hasada wai Buhari bai komai a arewa ba kai dan arewa in ba mu gode wa abinda Allah ya mana ba wallahi zamu daddana azabar shi karshe ne muku fatan alkhairi a tashi lafiya Alhaji Musa
Garo to mun gode Alhaji
Musa
to mun gode bari mu koma jihar Bauchi assalamu alaikum
wa alaikum assalam assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amurka mai magana Sama'ila Sawa kafin ma da ki karamar hukumar
gari wa alaikum assalam to Sama'ila me ke tafa da kai
to alhamdulillah maudu'in da muka ji a program da BBC suke yi na ra'ayi ne ga wani abu ya ba mu mamaki
to
abin da ya ba mu mamaki shine irin su Buba Galadima suna sukan Buhari
to
a tsakani da Allah mu muna addu'a duk mutumin da Allah ya yi shi inda dan adam ne dan arewa a Najeriya munafiki inda mutum munafiki ne Allah ka fidda shi a jikin Buhari kullum muna addu'a kuma insha Allah shugaba Muhammadu Buhari 2019 in Allah ya soya da shi ne shugaban kasa bi iznillahi rabbi dan haka ina muku fatan alheri mai magana Sama'ila Sawa kafin ba da karamar hukumar gangiya
to mun gode mallam Sama'ila to bara mu koma jihar Kaduna assalamu alaikum
eh ina jin ki assalamu alaikum sunana Awal Arra daga Kaciya Kaduna
to muna jin ka me ke tafi da kai
ina muku fata alheri na dade ina neman ku bana samun ku amma a gaskiya abin da ke faruwa shine rakawa suna fama fada madara a sauka
to
wanda yake Buhari shi yana kokari amma dai a gare himma
to mun gode mu ma muna yi maka fatan alheri to mun gode kwarai da waɗanda suke kiran mu suna bayyana mana ra'ayoyinku mun gode so a ci gaba da kiran mu a duk lokacin da muka bude layin waya har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC agogon ma'anan na cewa karfe 4 na yamma da minti 51 yanzu kuma lokaci ne na labaran wasanni
wasanni a takaice
gasar kakan Elite One na wannan shekarar kungiyar kwallon kafa ta Cotton de Garuwa ce take da matsayi na farko da maki 24 sai club din UMS anda ta zamanto ta biyu ita kuma da maki 24 ita ma club din Tubu ta garin Baham ita ma ta zamanto ta uku da maki 24 sai kula club din da Tauraro suke dishewa a fagen takale dan kasar Jamhuriyar Kamaru ta 16 ita ce club din Stade Renard wacce ke da maki 13 sai ta 17 ita kuma club din Dragon ce ta birnin Yaounde da maki 11 sai club din Eagle Royal anda take da madaukin 18 da maki 10 kacal hukumar kwallon kafa ta kasar Jamhuriyar Kamaru tana samun takun saka anda har yanzu haka an ga samun wanda zai jagoranci hukumar kwallon kafa ta kasar ta Kamaru Finkafoot wanda ne sa na tambayi coach Umaru ya yi min fashin baki kan yanda al'amuran suke gudana
sha'anin zancen kwallon kafa Kamaru abun yana da bada mamaki da gani idan ka duba ka gani sai ka ga cewa babban mai koyarwa shine Owona professor Owona shekara biyu yayi da wata biyu yana neman ya gyara yanda kwallon kafan Kamaru za ta tafiya ya gyara har aka zo aka kai wani wajen daga baya aka zo aka rusa duk abin da yanzu aka sa wani shine Mr. Ha shi kuma hafi yanzu ya zo an ba shi wata 6 a cikin wata 6 yake bai gama aiki ba yanzu an kara masa kuma wata 6 kaga yanzu in ba an yi zabe ba an ce an ya gama aiki sannan ya ayi zabe a zabi chairman wanda zai tafiyar da kwallon kafan Kamaru to har yanzu ba samu shi wannan yana nan da wucin da yana nan ne wai shi yana aiki ana nema ana gyara me ake gyarawa shekara wajen uku yau ai abu malam ya bawa kowa mamaki sai dai sha'anin zancen kwallon kafa sai abin da Allah ya kawai wadanda yake nan a tare ne suke samun daman su shiga ciki su cinye ba shikenan ba ba wani abun da ya shawara kuɗi kawai suke cinyewa
Muhammad Awal Garba muryar Amurka da kasar Kamaru
ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Makwannin baya ne shugabar hukumar tsaron cikin gida ta Amurka, Kirsten Nelson, ta haɗu da shugaban ƙasar Mexico, Enrique Peña Nieto, domin tattaunawa akan harkokin tsaro da ke shafar ƙasashen nasu biyu na Amurka da Mexico. A lokacin tattaunawar su, Secretary Nelson da shugaba Peña Nieto sun yi magana akan yadda za su ƙara inganta tsaro akan iyakar ƙasashen ta hanyar haɗin gwiwa. Sun kuma mayar da hankalin su akan hanyoyi da za su inganta harkokin kasuwanci da shiga da fice a cikin ƙasashen biyu. Secretary Nelson ta jaddada yadda hukumar harkokin tsaro cikin gida ta Amurka ke kokarin aiki da takwararta ta kasar Mexico domin ganin an kawar da laifuffukan da ake aikatawa kan iyakokin kasashen biyu. Ta kuma kara jaddada muhimmancin haɗin gwiwa tsakanin Amurka da Mexico musamman ta hanyar raba bayanai, kuma ta yi godiya ga shugaban Mexico akan taimakon da yake bayarwa wajen ƙarfafa haɗin gwiwa da hukumar ta Amurka. Bugu da ƙari, Secretary Nelson ta bayyana aniyarta ta yin aiki da shugaba Peña Nieto domin tabbatar da samun kyakkyawar hanyar sufurin kaya a tsakanin ƙasashen biyu. Sannan ta ƙara bayyana godiyar Amurka akan haɗin kan da ake samu tsakanin hukumar da gwamnatin shugaba Peña Nieto tun shekaru biyar da suka gabata. Zumunci mai ƙarfi da ke tsakanin Amurka da Mexico da kuma tabbatar da aƙidar ciniki a cikin lumana da ke tsakanin ƙasashen biyu abu ne mai tarin muhimmanci domin ƙarfafa wannan dangantaka ne yasa ƙasashen biyu suka ƙulla yarjejeniyoyi har guda uku da nufin ƙarfafa haɗin kai da fannin aiki da ƙa'idoji ma'aikatan kwastam da duba kayan da ake kawowa a jiragen ruwa da kuma aiki da ƙa'idojin shirin UCP haɗe da gyaran harkokin noma. Amurka na alfaharin yin aiki da amiliyar ta ƙasar Mexico domin tabbatar da ganin an ci gaba da inganta harkokin tafiye-tafiyen jama'ar su da ƙarfafa harkokin kasuwanci cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali a tsakanin ƙasashen biyu. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
To madalla, kafin mu kammala shirin ga labarai amma wannan karin a takaice.
To a takaice, yau take jajibirin zagayowar ranar da ƴan Boko Haram suka yi awan gaba da ƴan matan cibuk dalibai. Shekaru hudu da suka gabata, ƴan gwagwarmaya suka gabatar da wata fayyacecciyar bukata mai taken Bring Back Our Girls, wato kumaido mana da ƴaƴanmu ƴan mata. Sun buƙaci gwamnatin Najeriya ta kubutar da ɗalibai mata 276 waɗanda ƙungiyar Boko Haram ta sace su da dare a ɗakunan kwanansu da ke garin Chibok na arewa maso gabashin ƙasar. Yayin da shekarar da aka sace ɗaliban take zagayowa, ƴan raji na jaddada cewa tilar ne gwamnatin Najeriya ta ƙara azama wajen neman kubutar da sauran ƴan matan. Shugaban Amurka Donald Trump ya ƙaryata wani rahoton jaridar New York Times mai cewa a ƙarshen shekarar bara ya so ya kori mai bincike na musamman Robert Mueller, wanda ke jagorantar binciken da ake yi game da katsalandan ɗin da ake zargin Rasha ta yi a zaben shugabancin Amurka na shekara 2016. ‘Yan tawayen Taliban sun kai hari kan wani wurin zaman jami'an tsaro a yammacin Afghanistan, suka kashe jami'an tsaron gwamnati aƙalla 11. Harin na daren jiya Alhamis ya auku ne a gundumar Shindan da ke lardin Herat mai iyaka da Iran.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Ibrahim Kalmasi Garba
da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julia Discretion da ta hada shirin tare da bada umarni da injiniya Mushidrak, ni Hafsat ɗan mai sauri ke cewa ku yi hutun ƙarshen mako lafiya.